أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله العليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa musulmai da kuke sauraron mu a daidai wannan lokaci a wannan shiri mai albarka da yake zuwa muku daga wannan gidan rediyo mai girma mai albarka, gidan rediyon Progress FM. Insha Allahu, yau karatunmu a cikin wannan littafi mai girma, wato littafin Riyadus Salihin na Imam يحيى بن شرف النووي. بمثال شعبادي نكشرين دبقوي شيني يي وبادين كاكيد الشيوا باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وتبادي نيجا زي ما جانا أكن جرمم الحرمر المسلمين. Idan an ce hurumat, jam'i ne na hurumat, alfarma. Sai in an ce alfarma, ma'ana abun da aka daraja, aka girmama, ba a so ka keta wannan darajar, ba a so ka keta wannan girman. Shi yasa aka ce to ka girmama shi da girman da Allah ya girmama shi da shi. Ka daraja shi da daraja wanda Allah ya masa. Shi yasa aka ce ta'zimi hurumatil muslimi. So duk abun da Allah madaukakin sarki yake so a girmama shi, to zaka ga an ba shi wannan sifa ce ta alfarmantawa. In misali, a cikin watanni guda 12 akwai watanni guda 4 da Allah madaukakin sarki yace masu alfarma ne, ma'anan masu alfarma ne suna da girma a girmama su. Allah madaukakin sarki ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. A cikin watanni 12 nan na shekara akwai guda 4 daga ciki sai Allah ya ce hurumun, masu alfarmani, ma'ana ababen girmamawa ne. Za a girmama su ta wani fuska? Ta fuskan kada a yi yaki a cikin wannan watanni saboda alfarmar da suke da shi. So kaga akwai Zulqa'ada, Zulhijja, Almuharram, Rajab, waɗannan watanni ne masu alfarma, ma'ana kar a keta. Hakanan a misali masallacin Makka, masallacin ɗakin Ka'aba, shi ma Allah madaukakin sarki ya alfarmanta shi cewa masallaci ne mai alfarma. Sai kaji yana ce masa al-masjidul haram, ma'ana masallaci mai girma. Ka gani, masallaci mai girma. A misali, Allah madaukakin sarki ya ce ash-sha'rul haramu bi sha'ril harami wal hurumatu qisas. Yas'alunaka 'ani sha'ril harami qitalin fi qul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami. To kaga al-masjidul haram shine masallacin Makka ne alfarma, yana da alfarmar da ko abun farauta ne ya gudo ya zo ya shigo wurin, haramu ne ka farauce shi. Ko tsuntsu ka gani, ba za ka harbe shi ba. Ko ciyawa ka gani, ba za ka tuge ta ba. Duk saboda alfarma na wannan wuri, ma'ana duk abun da yake wurin abun girmama ne, ka daraja shi. To saboda haka, wannan a takaice dai shi ne abun da ake nufi da alfarma.
idan Allah ya yi wa Abu Alfarma to ya suturta shi da wata sutura ta girma da daraja saboda haka karkace ta wannan girman karkace ta wannan daraja so saboda haka musulmi yana da alfarma yana da daraja yana da girma a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya girmama shi saboda haka dole ka kiyaye wannan alfarman duk abun da zaka yi ya zama akasin girmamawa da darajawa tsakaninka da dan uwanka musulmi to an hana ka kada ka yi shi duk abun da zai zama girmamawa darajawa tsakaninka da dan uwanka musulmi to shi ake nema kai shi yasa zaka ga a kiyaye wannan kamar yadda karatu zai nuna mana ba a yadda ka ƙaryata musulmi ba kuma ba a yadda ka masa ƙarya ba durre ne akasin girmamawa ne ba a yadda ka zage shi ba ba a yadda ya ma magana ka ƙikula shi ba duka wannan rashin girmamawa ne rashin darajawa ne kaga ai an hana kada ai kuma ba a yadda ka tozarta shi ba ba a yadda wani abu mummuna ya same shi kai murna ka ji dadi ba kage ni duka wannan ana so a kiyaye wannan alfarma so saboda haka idan muka shiga karatu karatu zai bamu zamu ga irin alfarmomi da Allah ya yi wa musulmi saboda haka a girmama wannan din kenan da kuma bayanin haƙoƙi to wannan yake nuna cewa musulmai suna da haƙoƙi kenan akan junansu kowaye ya kiyaye haƙƙin ɗan uwansa musulmi da yake kansa menene haƙƙi idan an ce haƙƙi shine wani abu da ya rataya a wuyanka na wani wani abu ne na wani amma ya rataya a wuyanka saboda haka kai za ka sauke wannan abun wa wannan wadda ke da haƙƙi yanzu misali in an ce haƙƙin matarka ne a kanka ka ciyar da ita shi kenan ka ba ta abinci ka kawo mata abinci ka ciyar da ita ka mata maganin yunwa haƙƙi ne kula da lafiyar matarka haƙƙi ne ciyar da ƴaƴanka haƙƙi ne a kanka kula da lafiyansu haƙƙi ne a kanka ma'ana wani abu ne da ya rataya a wuyanka kai za ka yi wa wannan kai za ka yi wa wannan wadda aka bai wa haƙƙi to saboda haka ka ga musulmai suna da haƙƙoƙi akan ƴan uwansu musulmi a matsayinka na musulmi akwai abun da dole ne ɗan uwanka musulmi yana da shi a kanka sai ka mar to wannan babin zai koyar da mu wannan washafaqati alaihim da kuma tausaya musu a tausafa wa rahmatihim da kuma jinkansu to a shi shafaqa tausayawa shine ka tausayawa mutum a zahiri duk abunda zaka sa shi yama wadda zaka masa duka ya zama akwai tausayawa a ciki kada a samu akasin tausayawa jinkai shine jin mutum a ranka duk abun da ya same shi ka ji kai ya sama duk abun da zaka masa ka ji kaman kanka kake yi wa to wannan jinkai ne da tausayawa to saboda haka duka wannan babin nan zai koyar da mu saboda haka da farko za mu fara kawo ayoyin alkur'ani da suke da alaƙa da shimfiɗar da muka yi ko taken da shi imamun nawawi ya yi wa wannan babi kamar yadda aka ƙa'idarsa take a wannan littafi mai girma na riyadus salihin yakan fara kawo aya ko ayoyin alkur'ani da suke da alaƙa da babi sannan sai ya biyo baya da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka aya ta farko ita ce imamu an-nawawi yake cewa qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه duk wanda ya girmama abubuwan da Allah ya alfarmanta to hakan shine yace masa alkhairi a wurin Allah mu kula da wani abu ashe kenan idan Allah ya girmama abu ya alfarmanta kai kuma kadi ka girmama baka alfarmanta ba ashe kuwa ba za ka ga da kyau ba a wajen Allah domin Allah ya girmama wannan abun kai kuma ka kika girmama to saboda haka in mutum ya sani ya girmama abun da Allah ya girmama ya alfarmanta abun da Allah ya alfarmanta ya ci masa alkhairi a wurin Allah domin kuwa kai ma Allah zai kiyaye naka alfarman Allah zai ƙara daraja ka Allah zai ƙara ɗaukaka ka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah to wannan yana daga taqwa azukatan bayi alama ne da yake nuna taqwan zukata ma'ana zuciya ai ita take kunshe da takawa manzo Allah ya ce at-taqwa hauna wa ashara ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah na cikin kirjin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni zuwa kirjin sa ma'ana tsoron Allah a zuciya yake ana ganin tasirin sa wajen bin umurnin Allah da kuma nisantan abubuwan da ya hana to saboda haka yana daga alama na cewa zuciyar bawa tana da takawa ya zama yana girmama sha'airullah sha'airullah jam'i ne na sha'ira idan an ce sha'ira ana nufin alaman addinin Allah duk abun da yake da alaka da addinin Allah ya zama sha'ira in an tara su sun zama sha'air to duk waɗannan ana so mutum ya girmama su me ake nufi da alaman addinin Allah yanzu misali ɗakin Ka'aba ba yana daga cikin alamomin addinin Allah ba yanzu ko da mu ƙasar mu akwai alamomin wato ƙasar akwai alamomi na shugabanci ko alfarmanci ko daraja ta ƙasar yanzu misali in ka ɗauki coat of arms abu ne da ake so ɗan ƙasa ya girma in ka ɗauki tuta ta Najeriya abu ne da ake so ɗan ƙasa ya girmama waɗannan ba su ne ake kira national symbols ba ma'ana alamomi ne su ne ai sha'air na ƙasa wannan za mu iya kiransu sha'airul waɗani ka gani wato alamomi ne na gwamnatin ƙasa saboda haka kage yanzu gwamnati ba za ta wato kyale ka ka ɗauki tutar ƙasan ka dinga tattakawa a ƙafanka ha kana takawa a ƙafanka ko kuma ka ɗauki coat of arms da ake sawa a jikin kujerar da shugaban ƙasa zai zauna ko a mota sa ko wani abu ka tattaka shi ka yayyaga shi ka yi wannan in an lura ka yi haka haka yana nuna cewa kari na kafar ka walakanta kafar baka daraja ta ba kuma ba za a barka ba haka nan kuɗin kafa yana daga cikin alamomin kafar yau gwamnati ba za ta barka haka sakaka ka ɗauki kuɗi kana walakanta shi ba yauwa yanzu da za a ji labari ga wani ya ɗau kuɗi da shi yake share bayan gari takardar kuɗi da shi yake share bayan gari misali ko kuma ya tara kuɗi sai ya kona su ya banka musu wuta ko wani abu kana ga gwamnati za ta bar shi ba za ta bar shi ba wannan ya zama walakansa abubuwan da suke da alfarma a ƙasa ɗan ƙasa kuma bai alfarmanta ba to da Allah ƙasa ma take da wani abu mai alfarma bari Allah subhanahu wata'ala ai Allah shi yake da abubuwa masu alfarma addinin Allah shi yake da abubuwa masu alfarma da yake so kowaye ya alfarmanta daga cikin musulmai so da haka yanzu misali ɗakin Ka'aba alaman addinin Allah ne ɗaki ne mai girma ana so ka girmama shi ta fuskan yaya kada ka zo wannan ɗakin baka da tsarki ka zo wannan ɗakin kana da tsarki cikakken tsarki ko da dai makamantan su wannan duka yana daga cikin alfarmanta gashi Allah ya umurce mu mu fuskanci wannan ɗaki ko daga ina muke ko daga ina muke in mun tashi falla za mu fuskanci wannan ɗaki ga maqamu Ibrahim wani duki ne ga annabi Ibrahim ya taka ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba gurbin kafafunsa suka bayyana a dutse Allah ya ce shi ma yana daga cikin alamomin addinin Allah sannan a ga dutsen Safa da Marwa duwatsu ne to amma dai tunda suna da tarihi a musulunci kuma ana ayyukan ibada da su duka suna cikin sha'airullah ma'ana duk abun da ya alakanci addini ana kiran sa haka ka gani irin dutsen Safa irin dutsen Jabalun Nur wadda kogon jira ke ciki ka gani irin Jabalu Sawr wadda kogon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi da Sayyidina Abubakar lokacin hijira irin dutsen Uhud irin raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan waɗannan alamomin addini ne na Allah ka dauki alqur'ani alaman addini ne na Allah dukkan waɗannan ana buƙatar musulmi ya girmama ya alfarmanta to uwa uba kamar yadda muka lissafo waɗannan abubuwa to hatta mutane ma a cikin mutane Allah yana da sha'air nafa yana da hurumatu nafa a cikin mutane wadda Allah ya daraja ya girmama ƙololuwansu sune manzannin Allah sannan annabawan Allah sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sauran waliyan Allah bayin Allah salihai sannan sai ka zo sauran musulmai kuma fararen hula gaba daya suna da wannan alfarma na wani shi musulmi ne kawai yana da wata alfarma na ka girmama shi a matsayin yana daga cikin hurumatul mai duka shi yasa ma kaga Imamu Nawawi ya kawo waɗannan ayoyin a nan ɗin ka girmama annabin Allah yana daga cikin hurumatul mai yana daga cikin sha'airullah kar ka faɗi wata kalma da za ta sauya darajar annabin Allah in dai kana da imani bare musamman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yanzu gashi nan dai abun bakin ciki abun takaici har duniya tana yi wa Najeriya kallon akwai sakaci da yin wasa da martabar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan ƙasa ta mu Najeriya wannan abun bakin ciki ne jama'a saboda haka duk musulmi ne imani za ka ganshi yana kaffa kaffa da alfarman kowanne musulmi bare ma a ce waliyin Allah bare a ce sahabin manzon Allah bare a ce shi manzon Allah kansa sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka lalle wannan musulunci bai koyar da haka ba duk maganan da za ta zama tauyaya ga janibin manzon Allah musulmi yake yayi kansa musulmi yake yayi kansa kar ka kuskura kai lafazi da zai zama girmama shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi doka Allah bai yarda kalmar da ka san tana iya daukan zagi tana iya daukan ba zagi ba ma'ana dai ma'anolinta za su iya jujjuyawa zai iya zamowa zagi ne zai iya zamowa ba zagi ba zai iya zamowa sauye daraja ne zai iya zamowa ba haka ba to fa haramun ne ka jingina wa manzon Allah ko da irin wannan kalmar ina ga kuma kalman da kai tsaye zagi a duba ayan alqur'ani mana a cikin suratul baqara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim Allah bai yadda ga manzon Allah ra'ina ba ra'ina su da musulmi suna gaya wa manzo Allah haka ne ra'ina wanda yana daukan ma'anoni guda biyu masu kyau ra'ina ko dai ya zama ana nufin kiyaye mu mu ma mu kiyaye ka ko kuma ya zama saurara mana wanda kuma wannan shi ne ma'anar da yake kusa saurara mana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sawahi yana karanta wa sahabban sa alqur'ani to sukan ce dan saurara mana muriki na bayan sai a ƙara mana to sifce ra'ina su ma'ana ne kyau sai mutu su kuma yahudawa makiya Allah ashe kalmar tana da ma'ana mummuna a wurin shi ma'ana kuwa ta zai ka gani so sai suka ce ga dama ta samu bari mu zo mu ma mu fake da irin abun da sahabban sa suke faɗa mar mu ma mu dinga faɗa sai suka zo suna so manzo Allah ra'ina ra'ina su kuma a ma'anar su suna nufin rubatsen mutum ka gani to shi ne fa Allah yayi doka yace bi yadda ba kada wani musulmi ya saki ijiwa manzon Allah wannan kalma la taqulu ra'ina a madadin haka ku yi amfani da kalma mai ma'ana guda ɗaya fuska ɗaya kawai shi ne walakin qulu unzurna sai dai ko ku ce saurara mana maimakon ra'ina da take ɗaukan fuskoki guda biyu unzurna kawai Allah yace wasma'u ku ji da kyau fa ku ji wannan wa'azin da na muku fa to wanda bai ji ba fa yazo ya ƙara sai Allah yace walil kafirina azabun alim azaba mai radadi ta tabbata ga kafirai ko ai kafirun su ne masu ci gaba da faɗa wa manzo Allah irin wannan kalama to wallahi alfarman manzo Allah tana da girma jama'a wargi kaɗan za ka yi sai Allah ya kwace imanin mutum sai su shi kenan baka da imani baka da imani wasu fa gulman manzo Allah suka yi daga cikin munafukai sai Allah ya tuna musu asiri Allah ya ce ko da za a kira su a tambaye su za su ce su ba haka suke nufi ba kawai sun faɗa ne dan wasa dan hira Allah ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'a قل أجل الله وآياتي ورسولي كنتم تفتازئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله يشي والله إن دا ذاك جراس قسم بيسو أكن أبن دفتيف أكن كا دا ذاك دين دشوا إنما كنا نقود ونلعب إيا كرم جانا كوي هير مسلمنا وزاق أكانم بعد قسم مسلم Allah ya ce a ga ya musu adillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un yanzu Allah ne kuke izgili Allah kuke wa izgili shi ne ya zama muku abun wasa manzon Allah kuke wa izgili shi ya zama muku abun wasa ayoyin Allah kuke wa izgili ba ku ji Allah ya ce alfarmanta alfarmominsa ba wa man yu'azzim hurumati Allah ba ku ji Allah ya ce wa man yu'azzim sha'irillahi ba waɗannan ayoyin kuke wa izgili Allah ya ce to kad kafartum ba da imanikum yanzu kun dawo kafurai bayan da kuna da imani kun dawo kafurai saboda haka kaga ta kifa argusa imani shi kuma ya tabbata ba su da imani to wallahi duk wanda yake son gamuwa da Allah lani lafiya ya kiyayi duk wani lafazi da zai zama ba girmamawa bane shi a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan misalai suna da yawa da ba dan kar mu shi lokaci ba suna da yawa a cikin alqur'ani an yi wa manzo Allah abu kaza sai kaji Allah ya ce to shi kenan ba ku da imani a mutane ka ba a su kai ne a mutane ka ba ba su da hankali duka fa an taba manzo Allah ne an yi wa manzo Allah wani abu wanda bai dace ba sai kaji Allah yana wannan tsawo kai mutane ka ba ku da hankali kai mutane ka ba kun dauka kai kai mutane ka ba kun dauka kurai an taba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kiyaya to saboda haka wannan dai su ne sha'airullahi hurumatullahi akwai a cikin mutane akwai a cikin abubuwan da ba mutane ba duka Allah ya alfarmanta ababuwa a alfarmanta su a girmama wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa waqfid janahaka lilmu'minin ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka sassautar da fukafukinka ga mu'minai wanda suka yi imani da kai ka zama mai sauƙin sha'ani a gare su kamar yadda a wani wuri Allah madaukakin sarki yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda kai rahama ce daga Allah ga bayi baki din shi yasa dabi'unka suka sauka ga sahabbai saboda haka manzo Allah ne saukin sha'ani ne musamman ga mu'mini shine saukin sha'ani ne ga kowa amma musamman ga mu'mini saboda haka kaga menene saukin sha'ani idan musulmi ya zo maka da magana ka saurare shi idan ya nemi kamar sanasiya idan ya daga ma gaisuwa ka amsa masa idan ba shi da lafiya ka tashi ka jiyar inda yake ka gaishe shi in wani musiba ta same shi ka tashi ka jiyar inda yake ka gazanta masa kai ka wannan ba shine saukin sha'anin ba shine saukin sha'anin ka daraja shi in ya zo wurinka ka masa shimfiɗa ka bashi inda zai zauna ka girmama shi ka bashi ruwan da zai sha ka duka wannan yana daga karkashin waqfil janahaka lil mu'mini to ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye amma fa ana magana da dukkan al'ummarsa saboda shine shugaba jagora shi yasa kitabin ya tafi zuwa gare shi gare aka ce janahaka amma kowanne musulmi ana magana da shi shi yasa ma shi Imam an-Nawawi ya kawo ayar a wannan bayani wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa man qatala nafsan duwwadi kashe wata rai bigairi nafsin ba tare da ta kashe rai ba amma wannan rayin ana nufin ran dan adam idan mutum ya kashe mutum ba tare da wannan mutumin ya kashe rai ba aw fasadin fil ardi ko kuma ba tare da wannan rayin ko wannan mutum ya aikata barna a bayan kafa ba menene aikata barna a bayan kafa din shine a na farko akwai kifadi idan ya kashe mutane ko kuma ya dauko makami yana tare hanyar mutane yana musu fashi da makami ko yana kidnashi ko ne dukkan wannan fasad fil ardi barna ne a bayan kafa irin waɗannan duka hukunci ne na kifa addini ya yadda ya bada dama ba a kashe mutum amma ka sani komai yana da tsari abin da ya zama doka ne ma'ana daukan mataki ne da hannu to hukuma ake bari sai ka dau wannan mataki ta zartar saboda haka idan dai mutum ya kashe mutum ba tare da wani dalili da shari'a ta yadda ba shari'a ta yadda za a kashe mutum ta hanyoyi guda uku النفس بالنفس والطيب الزاني أي الطيب الزاني والنفس بالنفس سنن وتارك لدين المفارق للجماعة إذا مسلم يا كشواني لا كشيش إذا مسلم يا تبع أوريي زنا لا كشيش إذا مسلم يريد يبر الدين المسلم لا كشيش تو إمبا تونن هن يمبا دوود دي كشواني فكأنما قتل الناس جميعا to kaman ya kashe mutane ne ya kashe duniya gabaki daya me yasa saboda alfarman rai guda shi yawa su mutane yan uwan juna ne baban mu guda daya annabi adam Allah ya samar da mu daga shi saboda haka in ka kashe mutum daya saboda haka kaman ka kashe duniya gabaki a wurin Allah mu kuma ana so a wurin mu ya zama haka duk wanda aka taba a cikin mu ya zama kaman an taba mu gabaki daya saboda mu ɗan uwan juna ne waman ahayaha wadda kuma ya wanzar da rayuwar wani bai kashe shi ba ya tsirar da shi ko ya ceci rayuwarsa fa ka'annama ahyan nasa jami'an to a wurin Allah kamar mutum ya ceci rayuwa kuma ya tsirar da rayuwar duk duniya ne gabaki daya saboda wannan dan uwantaka na rai to da haka ana koyar da mu Allah yana koyar da mu mu dau wannan halin mu zama haka duk mutum dan uwanka ne duk mutum ya zama kana daraja rayuwarsa ba za ka zubda jininsa ba sai da dalili da shari'a kai da kan yadda muka karanta a baya to wannan sune ayoyi da Imam an-Nawawi ya kawo a karkashin wannan babi to da haka insha Allah karatu na gaba za a fara kawo hadisai kenan da ya kawo a karkashin wannan babi muna fata Allah ya kai mu Allah ya nuna mana Allah ya ba mu iko Allah ya amfanar da mu da abun da muka ji Allah ya sakawa honorable alhaji magaji ya tsado da ya dau nauyin kawo wannan shiri Allah kuma ya sakawa wannan gidan radio da alkhairi ni da na gabatar sunana Shafi'u Shaksale Danaji muna fata Allah ya sake hada mu a wani shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.